نحمده ونستعينه ونفرح به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبارك مدى هدوى شنونا مسلاة ميتارة البركة الإمام محمد صلى الله عبد الله يكي ونا نقوامي البركة غيدا تقوى لا ينعيكو سبري wanda a yau ya dace da ranar Laraba 20 ga watan Shawwal shekara ta 1447, wanda ya dace da 8 ga watan Hudu shekara ta 2026 miladiya. Bayan a hutun Ramadana a da ya gabata, yau ne Allah ta'ala ya kaddara mana dawowa karatu a daidai wannan rana. Kamar da ake ganin an samu canjin rana, ko Alhamis mun dawo Laraba. Iska daman kafin a tafi hutun Ramadana mun kai ƙarshen littafin 40 hadisi, inda muka lafira cewa Allah ya yarda a dawowa din za mu faɗi littafin da za a dora bayan 40 hadisi, wanda a littafin da aka tsayar wanda yau Allah ya za a fara karanta shi ne littafin Al-Kaba'ir na Al-Imam Zahid Shamsuddin Zahid alayhi rahmatullah, ɗaya daga cikin gwarazan malaman musulunci. Littafin Sunan Al-Kaba'ir, wanda shi ne yau Allah ya da kamar da sanarwa ta gabata za mu fara karatun shi bi idhnillahi ta'ala. A littafin Al-Kaba'ir littafi ne mai matuƙar daraja da matsayi da ƙima, duba da mawallafin littafin wane ne shi da kuma a saƙon da littafin yake iyarwa. A kowane littafi a kafa sunansa abu guda biyu ne yake nuna matsayin littafin. Abu na farko mawallafin littafin, abu na biyu kuma akan mai littafin yake tattaunawa. Duk lokacin da aka ce ma Al-Imam Az-Zahabi, ko ba a ce ma komai ba, ka san ana magana ne game da wani mutum na musamman wanda a wajen ɗaliban ilimi ghaniyun an at-ta'rif, wadatacce ne da a tsaya ana dogon bayani a kansa. So duk wanda yake da alaƙa da karatu na addinin musulunci, matsawar karatun nasa karatu ne, ya san Imam Az-Zahabi, ya san shi. Waɗanda Imam Az-Zahabi yana ɗaya daga cikin malamai na musulunci, idan ana magana malaman musulunci, to dole ka sa shi a ciki, ina cikin malaman musulunci Imam Az-Zahabi. Malami ne badaka, wato ake ta badakari, malami sosai na yanka shakku. Da dama asalin sunansa Muhammad bin Ahmad bin Usman al-Dimashqi al-Zahabi. Da shi kamar da malaman tarihi suke ambata, kakansa Usman ba malami ba ne, amma mahaifinsa malami. Kakansa mutum ne wanda yake mai ƙanƙan da kai, bai sami ilimin addini mai yawa ba, kuma mutum ne mai tawazu, mai da'a ga Allah, mai ibada, sannan kuma ya shiga cikin da sana'a ta kamar ka ce kafinta. Da haka ya zamanto cewa aka samu shi baban shi Imam Az-Zahabi da suna Ahmad. Shi Ahmad bayan taso wata da mahaifinsa da ya fara sana'ar babansa ta kafinta da harka irin wannan, to sai canja zuwa ga sana'ar gwal, kina az-zahab, ake cewa az-zahabi, harkar gwal. Bayan kasantuwar ya iya wannan sana'ar, sai kuma daman ɗalibin ilimi ne, har ya zama malami cikakke da ake iya magana a kansa, wanda ya haddasa Al-Qur'ani, ya yi karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Bukhari da Muslim da shauransu, ya yi zurfi a karatu. To sai zamanto cewa ya haɗa haske guda biyu, sana'a ta gwal, harkar gwal da kuma karatu da ilimi. A haka yake ba tsaye taso har aka haifi shi Muhammad Az-Zahabi. Shi ma ya taso cikin yana ƙananan shekaru, zo da wato gwaninta da bajinta da al'amura da suke nuna hazaƙarsa da ƙwaƙwalwarsa. Allah ta'ala ya gafarta musu ga baki ɗaya. Shi ma Az-Zahabi an haife shi shekara ta 673 a garin Dimashik. Malaman tarihi suna magana cewa ba wa kakansa Usman, wato shine yazo garin Dimashik ya zauna, amma asalin su ba mutanen Dimashik ba. To daman an san garin Dimashik a Suriya kenan, gari ne santa matattaran malamai da malinta, matattaran ilimi, ta santa ce babba ta ilimi. Duba da yadda sahabban Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka zauna a wannan yankin, da dole a sami ilimi a gurin, dole a sami ilimi. Aka samu zaratan malaman musulunci suka fito a wannan garin, da aka santa ce babba, duk abin da kake so na ilimi akwai shi. Qur'anin kake so akwai, qira'at na Al-Qur'ani, qira'o'i daban-daban, akwai malamai dakka ƙwararru. Haka na in hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kake nema, to akwai ƙwararru a ciki, malamai bijiman malamai a garin Dimashik. Haka na in fiqh kake nema gashi, in harshen Larabci kake nema ka ƙware gashi, komai akwai garin Dimashik. Shi sa Imam Az-Zahabi ya tashi a ƙarƙashin kulawar mahaifinsa, wanda daman Allah subhanahu wa ta'ala sai ƙaddara wani gidan da zai fito, gida ne wanda yake na karatu. Babansa malami ne, aka yi sa'a cewa kuma ƙannen mahaifiyarsa da kuma yayyanta malamai ne su ma, domin ya rawaici ilimi menene ta hannunsu. Akwai da yake ba da labari da kansa a cikin Mu'jamul Shuyukh, littafin da ya tattara adadin malaman da izamanto ya karatu a wajensu. Haka na bayan haka, wacce mata yaye shi ta shayar da shi, ita ma malama ce, malama ce. An fata mai da ita ma ɗin ya amfani ta a cikin littafin Mu'jamul Shuyukh, yana bayanin malaman da ya karɓi ilimi a wajensu, wanda sun haura dubu, mutum dubu, malami dubu. Za irin wani malama in za ka yi magana a kansu, su magana za ka yi a kan waɗansu mutane na musamman. Tara littafi guda ike magana game da malamansa, malamai ɗaiɗai har dubu ikira su a wajensu. Ka ga abin babba ne. Ba magana labari ba, kowa sai an bar sunansa da rayuwarsa da yadda suka rayu tare da shi, da me ya karɓa a wajensa na karatu. Sa ga kamar da yake ambatar daga littafi guda ɗaya ya karanta shi wajen malamai goma sha, ya karanta wannan ya soke, duk gurin wannan ya soke, domin ya samu isnadi da ilimin da zai shige da cewa wannan littafin ya karanta shi a gurin wani, ya fa'idanta a gurin wannan. Haka ya rayu, wani rayuwa ta izza da daraja da kuma albarka, wanda shi yasa mahaifinsa ya so shi haƙiƙanin so, soyayya ta musamman, har soyayya ta kai ga
saboda zumudin karatu da san ilimi na Imam Zahabi mahaifin nasa yana hana shi dinga nisa da shi. An san da malaman da suna yawan tafiye-tafiye. Daga nan Kano sai ka tafi Lagos neman ilimi. Ko ka tafi Ghana ko ka tafi Saudiya, misali Makka ko abin da ya kamata. Kamar da malaman fasaha sun tashi daga nan a yi je. Amfani in ka duba abin da tarihin Jibril bin Umar da rayuwar da yi a malamin dan fodiyo kaga ya tashi yaje. Yaje Haramain. A mutum Makka da Madina yayi karatu a wajen malaman wannan ne. Inshallah su la dan fodiyo din da dan uwansa Allah ta'ala bai kaddara za su je ba. La sun yi niyya sun yi azama amma Allah bai rubuta musu ba. To su haka a wannan lokacin ake tafiya ne kikkiya. Hatta kai ga malaman su ten suna tashi su je habba gadada Baghdad. To kalli su kai ka kalli Baghdad Iraki. Kaga tafiya ce mai nisan gaske. Su je su karatu sannan su koma garin su. Nisan ya kai daga Turai har zuwa mene ƙarshen ƙasashen Larabawa. A je ai karatu. Wani kalli Imam Bukhari ba Balarabe bane. Bature ne ya taso da kawancan yankin nasu izo har ashi Laraba ya karatun addini. Har ya zama Imam Bukhari da ake ambata. Za ka ce Imam Zahabi ya nufaci dinga tafiye-tafiye na neman ilimi, amma saboda soyayya ta ɗa da mahaifi malaman ta da suka ce wala Allah ana iya fahimtar kamar shi kaɗai ne ya haifa. Koko wato shi ne ƙarami ko dai an fi kula da shi a nan saboda baiwar da Allah ta'ala masa ba a so ya yi sa. Isa da ƙarshe dai mahaifinsa da ya ga ya wuce shekara 20 ya haura 20 to sai fara masa izini idan ga tafiya garuruwa ko ƙauyukan garin Dimashq kai ya nisa. An fahimta mafi ƙarancin tafiyar da zai yi tafiyar wata hudu ya dawo masa. Duk inda zai je zai dawo. Wata tafiyar ma sai dai ya raka shi. Su je ya karatun da zai ya dawo. A matsayin ya dawo da shi. Haka yi wannan rayuwa. Malamai suka ce bai samu dama ya yi wa yana tafiya mai nisa ba sai bayan mutuwar mahaifinsa, bayan wafatin mahaifinsa. To nan daman ne ya samu dama sosai wajen yin tafiye-tafiye masu nisa. Lokacin ya samu dama ya haɗu da malaman da yake buri ya haɗu da su. Waɗansu malaman su ban wannan tsarin shi da ake yi asara haɗuwa da su kuma da ya ike cewa ya tashi daga garin Dimashq ya tafi zai tsallaka zuwa Misra ya tsaya a garin Palestine yana wani yanki wa wani wadi ya zauna yi wasu kwanaki isa mu ya tsallaka menene Misra yana zuwa wata malama ce malama hadisi yana zuwa aka ce ai kwana 10 da rasuwarta ya ta buri ya zo ya hadda sai samu ilimi to kwana 10 kenan. Sai ya suna cewa lokacin kwana 10 yana wannan gurin yana hutawa. Sai ke ɗan huta ya ɗan gaida yin garin ya ga me ya yi in akwai wasu malamai zarata ki tunanin in ya je ya dawo sai ya zauna. Aka ce kwana 10 da rasuwarta. Ya ji takaici. Ya ka akwai malamai da irin da lissafa sai ce na yi takaicin ban haɗu da wani ba, na yi takaicin ban haɗu da wani ban haɗu da su. Ina takaici ai yanzu. Ina fata an fahimta. A zira haka Imam Zahabi alayhi rahmatullah ya haɗu da malamai zarata a lokacinsa. Kamar yadda yi karatu a wajen Ibn Dabiq al-Ayy, sai ka ci manya-manyan malamai zarata. Da suka haɗu wato Abu Shamsu Hidimtawa ilimi ya yi karatu a wajensa, ya samu ya haɗu da shi. Wanda ƙarshen rayuwarsa daman ya yi birki ne zuwa ga Sheikhul Islam Ibn Taymiyya. Ya ji ya zauna a wajensa har ƙarshen rayuwarsa. Wanda kafin sa ya haɗu da Abu Shafa'i wani malami Al-Imam Al-Mizzi. An fahimta ya abokance shi ya zama abokinsa kuma sanaya ya yi karatu a wajensa. Kowa yana amfana da kowa. Sai Imam Al-Mizzi shi ma ganiyar Al-Tari ba a maganar wane ne shi. An fahimta mai littafin Tahzibul Kamal ke fi Asma'ir Rijal wanda bai wanda Allah ta'ala ya musu tawo ta professor wayo wa ake magana professor a kudan haka a ba wanda da dan kashi zai magana game da hannun da yafi kwarewa akai ne zamu zo in tun bayani insha Allah ta'ala dan haka a ya hada Sheikh Ibrahim bin Taymiya da shi da Imam Mizzi da ɗaya na ukun a sai daga cikin abokan nasu namun sunansu zan tuno sunansu kafin na gama insha Allah ta'ala sun zauna a wajen Sheikh Ibrahim bin Taymiya tare da cewa sun saba da shi a mazhaba ta fiqh shi an Shafi'iyya shi kuma dan Hanbaliya hakan bai hana su karatu a wajen duk da cewa an sami a ijtihadi da mas'aloli da ake ta kokarin kai karar su wajen Sheikh Ibrahim bin Taymiya da kuma yadda aka ta samu wa karafiya na matsaloli akai su wajen hukuma ai kaza ai kaza saboda kawai sabanin mazhaba abubuwa da yawa sun faru a tsaka wato a wannan lokaci a sababin wannan sakanin an samu ilimi da yawa da malan su dinga amfanar da al'umma a ƙarƙashin wani babu lokaci a shiga abubuwa masu nisa da yawa dan haka a sirrin Sheikh Ibrahim bin Taymiya ya sheka falala da alheri a shekara cikin almajirai Sheikh Ibrahim bin Taymiya ya sheka manqaba a wajen malamai a ce ka zauna da Ibn Taymiya wannan malamai sun san me ake nufi da Ibn Taymiya Ibn Taymiya ilimin sa ya kai ga doki zai hau ya sa kafa daya akan min likafa zai yunkura ya hau sai ce akraman kallahu da wannan matsala ta zafi sai jiyu fatawar bayanin da yake yi dalibai da mun kowa da tawadar sa ana rubuta a haka sai a rubuta littafi kafin ya kara sa ya hau doki inda zai sai a rubuta littafi kenan sau da yawa rubuce-rubucen da ake ana kan gane tafiya ga wahalhalin tafiya lokacin a doki na kurakuri sai a rubuta littafi mai tufuri kaza mujalladi kaza sai a ce a yi haƙuri ha saboda yanayin tafiya ne matsala kaza take kaza abu kaza abu a ringa fitar da irin wannan ka san ba ƙananan mutane ba kisa Ibn Taymiya sau da rubuce-rubucen da yake ba wai littafai bane yake kara a gabansa a'a da kwakwalwar sa yake amayarwa ake rubutawa in bai samu damar ya rubuta ba to sai i imla'i sai i shutta su dinga rubuta zama zai kawai kabarin karatu haka shi Imam Zahabi sun fadda wannan alheri sun rayu da wannan alheri an fahimta malamin su dan haka shi Imam Zahabi Allah ta'ala ya masa rahma ya rubuta littafai masu tarin yawa ya yi rubuce-rubuce na ban mamaki abu kamar da na gaya mana aka ce mana Imam Zahabi ghaniyun an at-ta'rif wadatacce ne game da a yi bayanin wane ne duk wanda yake layin karatu ya san me ake nufi da Imam Zahabi ya rubuta littafan da a malami ko ɗalibi baya wadatuwa gaban matsawar zai karatun addinin musulunci karatu mai zurfi ba karatu na haka karatu mai zurfi baya wadatuwa gaban abinda suka rubuta daga cikin littafan da Imam Zahabi ya rubuta akwai tarihin Islam littafi ne tarihin Islam da yake akan mujalladat masu tarin yawa mujalladai masu tarin yawa tarihin Islam bakin wannan akwai siyaru a alamin nubala siyaru a alamin nubala nasa ta fahimta sai ga wani tafin mujalladi 40 da an fahimta wani 30 da wani sai ga yado shi 50 ma mujalladi guda ɗaya mujalladai volumes sun kai haka an fahimta? Da haka shine mai littafi na mizanul i'tidal fi na qadar rijal mizanul i'tidal fi na qadar rijal ake da littafin mu'jamul shuyukh al-kabir da as-saghir takine da tattara malaman sa kamar da muka ambata sun kai 3000 ko sama da haka da wani abu kowa kuma sai yayi bayani akan shine wani kan wani kaza ya rayu kaza ga abin da yake kaza da kaza ga da ya rayu da shi sai tsallaka ne haka da sunan tukan da muka ambata sai mizal i'tidal da kuma sirra alamin nubala ya dauko ne tindaka malamai na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa kan wanda ya rayu kowa kuma sai ya saka kin bayani gamsacce game da shi waye shi ya yi rayuwa ta shekara aka haife shi wani shekara ya mutu da waye rayuwa su waye malaman su su waye daliban sa me kuma ya rubuta ne alherin sa in yana da matsala zai faɗa shi zai yana da matsala kaza da kaza bai ta haka ya rayuwa wato idan mutum irin sa kana ma mizan da i'tidal abin da yake nan daman yayi shi ne a matsayin wani ma'auni da yake na dadin rijal na hadisi musamman wanda suka zo bayan shekara 300 baya an fahimta haka idan ga kawo su wa daman an bire wato an afbal abu tsarin alphabet an zo alifun an kawo misali ahmad kaza duk wani mai suna ahmad sai an jero shi shekaru ɗaruruwa tun daga kan shekara bayan shekara 300 har zuwa zamanin sa karni na menene na 7 sai an kawo su ɗaya bayan ɗaya wane kenan ai mai kaza ne ɗabi'a kaza ne kaza in suka ne sab kaza zai faɗa in muna da matsala in ya da wata aƙida mummuna zai faɗa kaza ne kin ya rayu da wani yayi kaza albansa tun da albansa akwai wani kaza ba bai tabbata wani yayi karfi a wajen sa ba kaza sai tsallaka na gaba haka yi to dan haka daga tun tafansa akwai almustaba fi asma'ir rijal mushi mai da alaka da abu shafi ilmin rijal almustaba fi asma'ir rijal sai kuma tadrid al-usul fi ahadith al-usul wannan shi kuma zaka ne da tsara hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shawaran da safai da yawa imamu zahabi yayi iktisar da safai na magabata da fan da aka rubuta sai summarizing din su ne summarizing littafi a cikin dukkanin babi aka zo kan wata matsala to zai iya ta'alifi akan kashin kowace matsala ni ina ganin abinda aka faɗa kaza ne abu kaza ne in hadisi ne ya bayani game da ingancin sa ko aka haka yabi sai safai da yawa na magabata Allah ta'ala ya masa rahma da ka shi imamu zahabi mutum ne mai nasin karatu mai nasi kwarai da gaske na buga misali wajen neman ilimi nashinsa da bibiyarsa ga malamai ta kai ga har yana neman ilimi wajen malaman da suke ba ma a neman karatu a wajensu ko da wahala ka samu ɗalibi ya nemi ilimi a wajensu wanda ta kai ga har yana neman ilimi ga mutanen da suke yi kurare kurma da sai ka ɗaga murya zai ci haka yake ba da labari cewa ya yi karatu a wajen malam wani sai da kurma ne in ya zo karatu sai ya ɗaga murya sosai ya ji yadda shi abin da yake karanta a wajen cewa haka yake da wani juriyar ko mutanen da yake ga shi sun samu ilimi amma mutanen banza ne sai ce malam ya yi karatu a wajen malam wani malaminmu ne amma sai dai cewa yana tozarta sallah baya sallah a kan lokaci zai faɗa ko ce wane ba mutumin kirki ba ne amma mun yi karatu a wajen sa mun jure da irin halayensa wanda su marasa kyau kaza saboda nasin sa akan da matsayinsa akan tare ilimi. Kisa ɗaliban da ba su da fahimta a littafansa in ya kawo insa abubuwa da maybe suka saba da aqida ko wani abu sai kaga Imam Zahabi ya kawo ya tabbatar. Yayi tabbatar yana hakaito abinda waɗansu mutane ko wasu malamai da suka faɗa ba tare da ya tabbatar da ingancin abin ko ya kore ba. Saboda ya kaso wajen mutane mabambanta sai hakaito wata magana ta wani daga cikin irin wannan daman tunce ya faɗi matsayinsa ya ce mutumin banza ne. Shugaba ka ce ai gashi ya kawo alitafinsa to sai zo abin da ya kawo alitafinsa ne ya ji shi. Amma da ilimi ce ta sa yake hakaitar abubuwa wanda suke mabambanta. Allah ta'ala ya samu dace. Dan haka a daga cikin abin da Imam Zahabi ya rubuta a kan littafin al-Kaba'ir. Littafi na al-Kaba'ir. Shi wannan littafi ya rubuta shi ne domin ɗaliban ilimi domin littafi ne ke taimake su wajen abin shafi tsarkin zuciya da kuma takatsantsan a game da abin da ya shafi babin haƙƙewa zunubai da laifuka wanda yana ta cikin abubuwan da suke kawo wa ɗalibi matsala shine wato manya-manyan zunubai ba ma ba ma ɗalibin ilimi musulmi mumini kan abubuwan da suke jawo wa mumini matsala a rayuwarsa haƙƙewa laifuka da zunubai. An fahimta wanda sirrin haka yana bayyana a cikin rayuwar annabi Adam rayuwarsa ta farko da ya rayu a cikin aljanna. Allah ta'ala ya masa izini ya zauna a wannan gida na ni'ima. Babban abin da ya sa Allah ta'ala ya kallara masa fita daga wannan gidan shine zunubi laifin da ya yi. An fahimta Allah ta'ala ya fa'afa Adamu rabbahu faghawa sun bashi tabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Kaga Allah ta'ala yake ba da labarin cewa annabi Adam ya saba Ubangiji sannan yi ne tuban Ubangiji Allah ta'ala fataba alaihi wa hada ta hanyar cin wani ƴaƴan tashiya da aka ci musu kansu da shedan iringa musu rantsarar wa qasamahuma ko iringa musu rantsarar cewa cewa wannan bishiyar abinda yasa aka hana ku ci saboda in ku ci za ku zama menene la atakuna malakai la atakuna min al-khalidin za ku zama ba ku zama mala'iku ko ku zama wanda za su dawama bana in ka ci mene za ka dawama ku ka zama mala'ika asali kita fadallahuma bi ghurur irin da su cewa su yi su ce dan kenan haka yake wa ta ƴaƴan Adam zai ta rude ta nuna ma abin da yake Allah ya hana ta aike kyawa ne yana da kyau akwai mafita an yi ai ba matsala da an yi kaza ai kike to wannan halinsa ne baya canza haka yau baban mu kuma haka yake mana yake halakar da mu to mahallin shari shine a cikin wannan kissar da Allah ta'ala yace annabi Adam ya bar gidan Allah da shi da me matarsa Allah ta'ala sai amfani da labiri na jama'a domin in nuna cewa a gidan duniya du za su hayyafa ba duka an fara kullu nahbiku minha jami kace muka ce musu ihbiku minha ku sauka tare da su bi ne kasa lamirin jama'a jama'a minha jami ku sauka tare da me sun tuba Allah ta'ala ya ce kuma fa saba alayya ya fara tuban ka ya aka kuma ba a ce ku tuwar jama'a sannan tunda an yafe muku ba ba da suka ce daman haka zunubi yake za ka saba Allah zunubi ne ta cikin sababai na gushewar ni'imar Ubangiji da ya bawa to kasantuwar Allah ta'ala ya yafe ma ba shi ke nuna cewa wannan ni'imar za ta dawo ba wannan ne kun da ya sa gun tafiyar ta amma dawo wata ce in Allah ya ga dama kamar yadda zuwanta ganin damar Allah daga saban Allah zai iya tafiyar ma da wata ni'ima da kake ciki da kuma kasantuwar Allah ya yafe ma kuma ba shi ne lasisin dawowar ni'imar sai in Allah ya ga damar dawowar. ni'imomin Allah kuma suna da yawa ba sai kaza ba lalle kaza ba sai lalle kaza ina fata an fahimta dan haka littafin al-kaba'ir yana da cikin tafan da suke za su nuna wa mumini a tafarki na saka tsantsan da Allah ta'ala ya faɗa game da sha'anin shaitan cewa me maki ne gare mu inna shaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa shaitan mai adawa ne gare ku kuma fattakhidhuhu aduwwa ku ke shi a matsayin abokin adawa shaitan babu hanyar da yake cin nasara gabawa saboda hanyar zunubi ne yake musamman manya-manyan zunubai al-kaba'ir wa kaba'ir zunub ke manya-manyan laifuka manya-manyan zunubai da shi wannan littafi na Imam Zahabi ya bi manhaji tsari method wajen rubuta wannan littafi a bisa salo na wa'azantarwa salo na wa'azantarwa idan so da lokacin da ga ya bude babi da ayoyin alqur'ani da suke wa'azantarwa game da abin da yake so zai magana a kai farkon babi zai faɗi sunan laifin ko zunubin sai kuma ya fara kawo ayoyin da suke magana akan wannan laifin sai kuma sai ya kawo hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kai sai kuma ganganin sahabbai da manzanin magabata za ka wata kissa da ta faru sakamakon wannan laifin sai ya kawo haka yi bani tafin su har zuwa ƙarshe daga littafi ne mai matuƙar bankai mai kuma matuƙar fa'ida domin tunatarwa ce game da menene wato abin da yake mafi hatsari a rayuwar mutum ne ce daman shi ne raunin ɗan adam ne ce mala'iku su da bi'a su ba sa ne ya asuna Allah ma amara ya fa'aluna ma yu'maru amma mutum da aljan su ne masu zunubi masu laifi masu kangare wa ubangiji masu laifi da kuma mantuwa laifi san sha'awar a yi laifin da kuma manta azabar Allah da fushinsa Allah ta'ala ya samu dace to dan haka amalan ya buɗe littafinsa da bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai ma'ana da sunan Allah mai rahama mai jin kai za mu fara karatun wannan littafi koko shi mai rubutun littafin da sunan Allah mai rahama mai jin kai yake farawa kusa da tilla take shiga kowane bayi karatu za ka yi za ka ce bismillahir rahmanir rahim wanda an shafe fi'ilin da yake ita bayyana a cikin aikin ne domin shiri suna ɗin ta dace da duk da kowane aiki in karatu ne zaka ce da sunan Allah mai rahama mai jin kai to da sunan Allah mai rahama mai jin kai mai kenan a zan fara karatu in tafiya ce ka ce bismillah ma'ana da sunan Allah ne zan yi mu zan tashi eh in cin abinci ne ka ce bismillah a ma'ana bismillah zan ci sunan Allah ne zan ci kuma na ka kawo Allah ta'ala cikin abin da zaka ci in sha Allah abin da zaka ci haka shauran abubuwa na rayuwa idan haka bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah ar-rahman kuma ar-rahim muke fara karatun wannan littafi ta'riful kabira me ake nufi da al-kabira wannan definition ko ta'arifi na babban zunubi al-kabira an sani cewa a zunubi malamai sun raba shi gida biyu a dunkule akwai kaba'ir zunub manya-manyan laifuka ko kuma saghair zunub kananan laifuka wannan malamai wasu daga cikin malamai sun yi sabani ko sun tattauna game da shin a cikin laifi ma akwai karami akwai a cikin zunubi akwai karami akwai babba ko kuwa wasu malamai suka ce ba maganar karami duk laifi da ake wa Allah babban bisa ga akari ga wanda za a yi wa laifin to ai babba ne kuwa eh in aka hararo girman Allah aka ce za a saba masa aiko da lebe bane ai saba maka da za a yi bare yake da saba sarki ko gwamna ko shugaban kasa ba ko ko ga Allah bai ma yana ba da hannu ka saba masa ai ba dai dai in ka saba mun ba sai ga su babban laifi shi kaga ata ta bisa ga la'akari da wanda za a saba wato wasu malaman suka ce ba maganar wannan karamin zunubi ne ko babba domin wanda za a saba babban kuma da man shi Allah subhanahu wata'ala ba a ce masa ai wanda ai karamin zunubi ne bari kawai dai sai ya kama ka akan karamin eh yayi ma hukunci da azaba an fahimta shi babban kuma yake ya kare ka domin Allah ta'ala ba a aminta game da sha'anin ba a sakankancewa salatalaka sami wala ya'man makar Allah lil qawm fasiqun ba mai aminta game da masarun Allah kuma mutanen da suke mai sun fitar kada'ar Allah kaji cewa ai ga alamin zunubi bar kawai ai kikenan ha ba a yin haka an fahimta wasu malaman suka ce a akwai kanana akwai babba in aka yi la'akari da shi ainihin aikin zunubin akwai babba akwai karami na shakka an fahimta yato shine abin da babu zai magana malai yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah rabbil alamin ubangiji mai rainan halitta ga baki daya ولا عدوان الا على الظالمين باب واسو اينين وتا غونا دا ايري الا على الظالمين سي ga mutanen da suke azzalimai ne su wassalatu wassalam salatin Allah da sallamarsa ala sayyidina Muhammad tabbata ga shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin jagora shugaban mursalai wa imamul muttaqin kuma shugaba na masu jin tsoron Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa wannan salatin da sallama itabbata ga alayensa da sahabbansa baki daya amma ba'd bayan haka fa hadha kitabun wannan wani littafi ne mushtamilun da yake tattare ala zikir jumalin abusa ambatan wa'insu jumloli fil kaba'ir game da sha'anin manya-manyan zunubai wal muharramat da abubuwa iri-iri da Allah ta'ala ya haramta wal manhiyat da abubuwa iri-iri da Allah ta'ala ya hana wannan shine muqaddimar da mana littafi ne da ya tattara ko ya tattare bayani game da manya-manyan zunubai suna al-kaba'ir da kuma muharramat da kuma manhiyat wanda dan adam ko mumini baya wadatuwa game da ikafa kunni idi menene manya-manyan zunubai wala Allah a cikin manya-manyan zunuban akwai waɗanda kullun sai ka aikata baka san manya bane kullun kana cikin su baka ma san Allah ta'ala ya ma hana ba aslan misalan ka san babba ne babban laifi ne ko karami yake nan babu wani musulmi da ya wadatu gaba da sanin wannan karatu to dan haka malai yake cewa al-kaba'ir manya-manyan zunubi yake cewa al-kaba'ir alawo zani a maza الفعائل وندا الجمع لنا الكبيرة كما ذاك سي الرسالة تجي الرسائل حتن الكبائر الرسائل ام فهمت ده شاورن ابوبون ده سي هواكن wannan ma'auni na farko aka ce menene al-kaba'ir manya-manyan zunubai guda ɗayan su al-kabira babban laifi babban zunubi su al-kaba'ir sune ma naha Allahu wa rasuluhu anhu shine dukkanin abin da Allah ta'ala ya hana dukkanin abin da manzon Allah sallama yayi hani game da shi kitabi wa sunna alqur'ani ne ko hadisi wal asari an salafi salih da ma abin da aka rawaito daga magabata na gari cewa wannan abin babban zulubi wa qad bamina Allah ta'ala fi kitabi al'aziz haqiqa bamina Allah wa Allah ta'ala ya lamunce fi kitabi al'aziz askin littafin sa wa mabwayi liman ittanaba al-kaba'ir wal muharramat ya lamunce ga duk wanda innocent manyan zunubai wal muharramat da sauran dangin abubuwan da Allah ta'ala ya haramta an yukaffira anhu as-sagha'ir min as-sayyi'at cewa ya lamunce masa cewa zai kankare masa as-sagha'ira kananan laifuka min as-sayyi'at na abin da yake da alaka da sako da kaulihi ta'ala saboda fadin sa malakocin sarki in tattanibu kaba'ira ma tunhanu an nukaffira ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mulkan karima Allah ta'ala yake cewa in tattanibu kaba'ira ma tunhanu an in har kuka nisanci kaba'ira ma tunhauna anhu manyan ma tunhauna anhu abubuwan da aka hana ku nukaffira ankum sayyi'atikum mu kuma sai mu kankare muku sayyi'atikum kurakuranku wa nudkhilukum sannan kuma mu shigar da ku mulkan karima wani gurin shiga wanda yake abin girmamawa da mulkan karima wurin shiga wanda yake abin girmamawa annan za a ga Allah subhanahu wataala ya kawo sharadi ya kawo amsar sharadi shine ash-shartu wa jawabu ash-shart saboda in daga cikin harafai na sharadi a larabci kasar yake ta in tajjanu in har kuka nisanci manyan abinda muka hana ku to me amsar sharadin da za su biyo baya dole kamar kai da kake cewa yaro in har ka je makaranta to zan kaza kaza ka kawo sharadin ka kawo kuma amsar sharadin da ka kawo in dai aka je to kaza zan siya ma ko zan ma kaza da kaza ko in baka je ba kaga in ka sa sharadi to kaza 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 to da sarki ta inda kuka nisanci manyan zunubai ba ku ayi kuka nisance su ba ku ba su to me zan sakanta muku da shi to shine nukaffira ankum sayyi'atikum sakamako na farko kananan zunubai zan shafe muku inda ba ku manya kananan menene sai a shafe shi nukaffira ankum sayyi'atikum sai kuma sakamako na biyu kina amsa ta biyu wa nudkhilukum mulkan karima sannan mu shigar da ku wani gurin shiga mai daraja shine aljanna rahmar Allah a wannan aya za mu fahimci duk wanda baya aikata manyan zunubai to Allah ta'ala yayi masa alƙawarin rahamarsa afuwa game da kananan zunubai sannan kuma samun aljanna da rahmar Allah ta'ala don mutum ya hana kansa ne kaba'irin zunubi ina fata an fahimta wannan aya ce suratul nisa'i ko aya ta 31 malaike ta faqad takaffara Allah ta'ala bi hadha an-nas Allah ta'ala ya lamunce a cikin wannan nassi liman tsanabal kaba'ir ga duk wanda innocent manyan zunubai an yi rufila hujjanna cewa zai shiga da shi aljanna saboda ya nisanci manyan zunubai wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala yace wallazina yajtanibuna kaba'ir al-ithmi wal fawahisha wa idha ma ghadibu hum yaghfirun wallazina haqiqa wa innan da yajtanibuna suke nisantar kaba'ir al-ithmi wal fawahisha manyan zunubai wal fawahish da al-fasha wa idha ma ghadibu idan ma suka yi fushi hum yaghfirun suna yin gafara suna yin afwa wa qala ta'ala Allah ta'ala ya kare cewa wallazi ne yake nuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lam hakika wa'annan da suke nisantar kaba'iral ismi manya manyan zulbai wal fawahisha da alfasha illa lam sai kananan zulbai inna rabbaka wasi'ul maghfira ko hakika ubangijinka me yalwar gafara akai ma'ana zai gafara game da allama kananan zulbai inda mutum ya nisanta manya to dama an san kai bai ba ma'asumi bai an san kai ajini zaka iya kanana to kananan cikin rahmar Allah ya ma kawaici akai matsawar manyan ba ta hake musu ba ta wannan afuwar Allah ce da karantuka ya san abin da ya halitta ne rauni da ta in ka jure ba ka manyan to kananan za a kyale ka kananan za a kyale ka inda Allah subhanahu wataala to anan malaike cewa wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa as-salawatul khams والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن الى اجتنبت الكبائر رواه مسلم في صحيحه عن ابي هريره واللفظ له من ذن الله صلى الله عليه وسلم يكي تيوا الصلوات الخمس صلوا لي بدايه ده اكي ينس والجمعه الى الجمعه da kuma sallar juma'a zuwa ga wata sallar juma'a ko daga juma'a din yinin juma'a din zuwa ga wani yinin juma'a din wa ramadan ila ramadan da kuma watan ramadan zuwa wani watan ramadan din mukaffiratun lima bainahunna dukan su masu kankare abin da yake tsakanin su ne idan tuni ba ta taba in har aka nisanci manya-manyan zulubai. Mana kamar wancan ayoyin sun labarta mana Allah ta'ala ya ce zai afuwa. A wannan hadisi manzon Allah yake bayyana cewa me ya sababin afuwa wancan ibadu da mumuni yake a yini da sati da kan shekara. Tunda ma'aikin Allah ya ce as-salawatul khams salloli guda biyar. Asba, Azhar, La'asar, Maghrib, Aisha, guda biyar din nan. Bacci kake ka tashi, ka yunkura kai alwala ka fito ai sallah da kai. Kana cikin hada-hada a kira sallah kai bar abin da kake. Ka bar shagon ka rufe, ka je kai sallah. Kana cikin sabuwoyinka a kira La'asar ka yanke ka je kai. Maghriba ka dawo kana shigowa gida, Allah Allah kake ina buta. Kai alwala ka fito ai sallah da kai. Ka koma gida kuma bacci ya fara fadura kai a kira Isha ka fito ka kare. Wannan dawaine da kake ba banza ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallar nan guda biyar da kuma juma'a zuwa juma'a sallar juma'a zuwa wata sallar juma'a da kuma ramadan ila ramadan dukkanin wayannan ibadoji da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata yake su ne suke kankare zulubin da aka yi tsakanin in kai zulubi tsakanin asuba zuwa azhar to alwalanka da kai ta azhar da sallaka ta kankare kananan zulman da aka saka daga azhar zuwa la'asar haka da zurba zuwa isha haka na juma'a zuwa juma'a wannan ramadan zuwa wannan ramadan din saka ta ramadan yana kankare zulmai ba shi kadai ba ibadojin da ake yau da kullum matsawar kayan su da ikhlas da gaske da aka ce kai za su kankare ma zulmai sau da yawa ba ma ɗabbaka ibadun ne yadda aka ce ni shi sa ba za mu samu yadda muke so ba ba za ka yi yadda aka ce ka yi to za ka samu alherin da aka tanadar a cikin yin wannan ibada kun fahimta shi sa sai ya ga ana sallolin amma abubuwan da masulun ya ambata game da lasisin sallar in kai zai same ka sai ga sallah ce inna salatan ha'il fahsha'i wal munkar sallah kana hana alfasha da munkari sai ga wani kuma yana yi sallar sa zai bincika ya gyara in ya gyara za ta hana shi to in cewa zinuban ya rasa yadda zai yi ne laifi a sallar ka zaka bi kana yin ta yadda aka ce in ka bintika ka tsayi da tsayi ka sai sana Allah ta'ala ya samu dace to dan haka musu ne yake cewa za su kankare zunubi da wani sharadi idan tuni ba su kabai in aka nisanci manyan manyan zunubai to kuma sai su wannan aikin kaga kenan in baka nisanci manyan manyan zunubai ba sallolin ba za su kankare ma kananan ne zunuban naka ba za su sai me kana kara ma da manyan manyan Allah ya samu dace malaki ta fata ayyana alaina alfahsu anil kabair da wannan nassin ne na soshin nan da aka ambata ka ayyana alaina ya zama wajibi a gare mu alfahsu anil kabair bincike dalalibo manyan manyan zunubai saboda alherin da yake cikin sanin shi domin an ce alifance su za a samu gafara Allah da shiga aljanna aga waye baya san gafara Allah waye baya san shiga aljanna aga wajibi ne mun bintiko su bulalabo su kisa Imam Zahiri shi take ne littafi game da al-kaba'ir akwai Ibn Hajar al-Haytami shi littafin nasa ya kira shi az-zawajir menen al-iktiba'il kaba'ir da wala Allah mun gama da wannan ce mu sai mu karfafa sauranta kitabi ne mai matukar fa'ida yayi iya kokari wajen ilalibo kaba'ir zunubi shi uwa dan ya tafi yana magana game da me kaba'ir zunubi a cikin sallah me zakai a sallah idan ka aikata babban laifi me zakai a cikin zakata aikata babban laifi me zakai a cikin azumi ka aikata babban laifi shi sai kalli ibadodi da mu'amaloli ne da kullun ina babban zai ce ki a cikin domin ka nisance shi aka yi manhajin littafi har zuwa ƙarshe ina ga ya littafa kaba'ir zunub sama da wa sama da 500 bambanta bisa ijtihadin sa Allah ta'ala ya masa rahma to dan haka gaskiya mahiya mu gano su wa'annan a manyan manyan zurbin din ne kai ya tadannabu hal muslimuna domin musulmai su nisance su fawajadna al-ulama rahimahumullah sai muka samu malamai Allah ta'ala ya musu rahma kuma ya mana gabaki daya wato qadi ikhtalafu sun samu sabani fiha game da kaba'ir zunub sabani na fuskar lissafi da adadi kuma da na gaya mana wancan zafin ya kunshi sama da 500 kaga akwai sabani kenan a ciki faqila a wani kaulin aka ce hiya sab'un manyan manyan zunubai guda 7 wa hasaddu bi qawli nabi sallallahu alaihi wasallam masu wannan ra'ayin sai suka kafa hujja da fadin su sallallahu alaihi wasallam ijtanibu sab'al mubiqat kun santi ne fuka guda 7 masu halakarwa ita ta fada kara min hashirku billah sai ambata a cikin wannan 7 sai ambata shirka ga Allah wasihru da sihiri wa qatlun nafsin lati haramallahu illa bil haqq da kasharan da Allah ta'ala ya hana sai da wani haƙi wa aqalul malil yatim da kuma magana game da cin dukiyar maraya wa aqalur riba da magana game da cin riba wa tawalli yawm az-zahfi da kuma magana game da juya baya lokacin yaki saboda Allah wa qadful muhsanat da kuma yiwa mata tsararru ka tangu wanda wato wanda suka tangagu ai musu kazafi al-ghafilat wanda sun gafala cikin sha'anin da'a ga Allah al-mu'minat wanda su mu'minai a jefe su da abin da suke da abubuwan da suke ko da abin da yake ba su da alaka da shi muttafaqun alayhi wannan hadisi ne da fara mutum su tarawai wa qala ibn abbas to azuma kana ta farko ko cewa guda 7 ne an kuma hujja da wannan hadisi sai ibn abbas yake amma nan kafin mu tafi zuwa ga maganar Abdullahi Abbas da wasu ne yake ta istanbul sab'al mubiqat kullu santile fuka guda 7 ba yana nufin iya manyan zurbe guda bakwai ba. Kawai an ayyana waɗansu ne da za su zamanto cewa a cikin manya-manyan zurban su ne fasikila, wajen hatsari da nuni. Sai aka fara ware su, aka ce kaga waɗannan musamman su ka kula da su, ba yau yake nufin cewa babu waɗansu manyan zurbai bayansu ba. To, wa qala ibn Abbas radiyallahu anhu, Abdullahi ibn Abbas Allah ta'ala ya musu rahama yace hiya ila as-sab'ina aqrabu minha ila as-sab'a. Abdullahi ibn Abbas yake cewa kaba'ir az-zunub sun fi kusanci zuwa ga a ce 70 ne sama da a ce 7. Mana shi lissafa Abdullahi ibn Abbas Mas'ud ya ga sun zarta maganar 7. Ila ai maganar 70 dai. Ba maganar 7 ba. Ma'ana masu kafa wuta da wannan hadisin ba su fahimce shi ba. Ba ana maganar iyakanta 7 ba ne. A'a, sai ya yi maganar 70. Da fata an fahimta. Na'am. Ana Imam Zahabi yake cewa wa sadaqa wallahi ibn Abbas. Wallahi ibn Abbas ya yi gaskiya a wannan magana. Wa amma al-hadith fama fi hasul kaba'ir. Amma wannan hadisin da muka faɗa tajmi'u sab'al mubiqat fama fi hasul kaba'ir, a cikin sa kwata-kwata ba maganar taƙaita manyan zunubai a matsayin guda 7. Wallazi yattajihu wa yaqumu alayhi ad-dalil, abinda dalili yake fuskanta ko dalili yake tsayuwa a kansa, anna man irtakaba shay'an, duk wanda ya aikata wani abu min hazihi al-aza'im, na wa'annan manya-manyan laifuka da aka ambata, mimma fihi haddun fid dunya, daga nan da abinda yake akwai haddi game da shi tun anan gidan duniya, kal qatl kamar kisa, mutum ya kashe rai, waz zina da zina, was sariqa da sha'anin sata, aw da'a fihi wa'idun fil akhirah, ko abinda izamanto aka ambaci wani narkon azaba fihi game da sha'aninsa fil akhirati a gidan lahira, min azabin na azaba au gababin, ko a ce za a haɗu da fushin Allah au tahdidin ko da tsoratarwa, au la'ani fa'ilihi, ko la'antar mai aikata wannan aikin, ala lisanin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wanda aka ambace shi akan harshen annabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu kabira. To lallai wannan mai suka waɗannan sufofin ko ɗaya daga cikin su, to wannan aikin yana cikin manya-manyan zurbin. Zurbin da izamanto cewa aka ambace akwai haddi tun a nan duniya, kamar me mutum ya kashe rai Allah ya kiyaye, da zina Allah ya kiyaye, da sata Allah ya kiyaye, kaga duka waɗansu an faɗi wani hukunci tun a nan duniya da za a yi mutum. Koko ba haka ba, an ambaci wani abu na narkon azaba a lahira, ga duk wanda aka ce ne shi kaza zai tada azaba iri kaza a lahira, to wannan ne cewa babban zunubi. An fahimta? A faɗi wata azaba koko a ce mutum zai haɗu da fushin Allah tun a nan duniya, ko fushin Allah ko a lahira, ko a duniya da lahira. An gane? Ko wata kwarzantawa da tsoratarwa, duka wani yana cewa a kan wannan laifin babba ne ba ƙarami ba. Ko ku a ce Allah an ci mai aikata kaza, ko mai aikata kaza la'ananne ne. An fahimta? To fa innahu kabira, malaki ta lalle wannan za a fahimci babban laifi ne, babban zunubi. Ina fata an fahimta. Daga cikin irin wannan laifukan, ko ka samu laifin da aka ce kafirci ne, amma wasu nasoshin suka ishara cewa ba kafirci ba ne da yake fita da mutum daga musulunci, a saboda munin nauyin laifin ya kai zuwa ga a kira ka kafirci. An fahimta? A kamar yadda za mu ji a gaba. To don haka malamai suka ce laifin da a kaba'ir zunubin su kansu akwai wanda suka fi girma. Daga cikin wanda suka fi girma shi ne ko laifin da yake babu kamar sa me yafin da yake ba kafirci bane a kira shi da kafirci to shine first class a cikin kaba irin su domin shi an aro ne sunan kafirci an dora a kansa irin wannan hadisi musulmi yake cewa akwai abubuwa guda biyu ko wato huma bihim kufr bane ya afa'al fi nafad wa niyahat ala almayyit suka game da nasaba da kuma kukan kera akan mamaci kace huma bihim kufr a cikin su akwai nau'in kafirci akwai waruwarin kafirci mana akwai waruwarin aikin jahiliya takira su huma bihim kufr da shauransu kudan haka mala yake cewa wala budda min taslimin anna ba'd al-kaba'ir akbar min ba'd babu makawa min taslimin na asallama ga cewa anna ba'd al-kaba'ir sashin manyan zunubai akbar min ba'd sun fi sashi girma ala tara annahu sallallahu alaihi wasallam kin baka ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam adda shirka billahi ne al-kaba'ir ya lissafa shirka ga Allah a cikin manyan zunubai kada aka ga shirka daban ko zunubi daban a wata mahangar amma kaga anan ma a cikin Allah sai lissafa shirka ga Allah a cikin manyan zunubai domin a nuna ma ne wani babban zunubin ya fi wani domin shirka irce mafi girman laifi wa akbarul kabira ashirku billah mafi girman zunubi wa mafi girman wato a cikin manyan zunubai sai shirka ga Allah ta'ala ma anna murtakibahu mukhalladun fil nar tare da mai aikata kafirci da abin dawamarwa ne a cikin wutar jahannama amma gashi ma cikin Allah ya lissafa kafirci ko shirka ga Allah a cikin manyan zunubai wala yughfaru lahu abadan kuma ba za a gafarta masa an fahimta kuma yadda Allah ta'ala yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha Allah ta'ala ya baya gafara an yushraka bihi idan aka yi shirka da shi amma zai gafarta abin da yake ne ba shirka ba amma ga wanda ya gada in Allah ya gada ma laifinka komai muni laifinka in dai ba shirka ba zai cewa na yafe ma amma shirka ce in ka je masa da ita to ba zai kyale ka komai zai iya kyale ka malamai suka ce ko baka ce astaghfirullah in dai ka mutu Allah ta'ala zai cewa wani bawa na da na yafe ma laifin da kai mun karara kana na kyale ganin damar Allah ne sai ce neman ya shiga wanda ya ga dama amma hadarin shine baka sani ba kai zai ga dama ike ya ma haka ko ba zai ba kai baka sani ba haka ba za ka miƙe kafa baka ce ai Allah ta'ala zai iya yafi mu zai iya yafi ma kuma zai iya kuma zai yafi ma ba a cikin kancewa ko baka ce Allah na tuwa ba ka koma gare shi matsuwar musulmi ne kana san tauhidi imanin ka bai lalace ba to gidin ka ba kai shirka ba ka lalata shi ba to in ka koma gare shi zai iya ya kyale shike ina fata an fahimci karatu to dan haka yake ta qala Allah ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha shi na aya da makka Allah ta'ala zai iya gafar ga wanda ya ga dama cikin abin da yake mai ba shirka ba cikin abin da yake ba shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala to anan malam ya gama a muqaddimarsa da suke kunshe da wato mafari da ya ambata Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma yi bayani game da me ake nufi da babban zunubi shine bayanin da man karanta yanzu me babban zunubi kabira al-kabira ce acha al-kaba'ir ne kuma abin da yake nuna wannan babban laifi duk shine abin da malai ya ambata a cikin muqaddima haka Allah ta'ala ya kai mu darasi ne zuwa warana yake sai mu tashi al-kabiratul ula babban zunubi na farko wanda shine shirka ga Allah Allah ta'ala ya samu dace haka anan ya kamata mu dakata فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا